Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyenna da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Litinin 27 ga watan Maris na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta gana da shugaban kasar Ghana Nana Akufo Addo a yau Litinin, inda ake sa ran za su tattauna batutuwa da dama ciki har da sha'anin tattalin arziki da zaman lafiyar yankin. Birnin Nairobi da wasu biranen kasar Kenya na shirin ganin wasu zagaye na zanga-zangar riƙe jinin gwamnati kan tsadar rayuwa ƙarƙashin gwamnatin shugaba William Ruto. Wani bam na kunar bakin wake ya tarwatse a Kabul babban birnin Afghanistan da ya kashe akalla mutane 6 ya kuma jikkata wasu da dama.
To kamar yadda kuka ji a kanin labarai a cikin shirinmu na yanzu, za ku ji cewa a yau Litinin mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta gana da shugaban Ghana Nana Akufo Addo a fadar sa dake birnin Accra, inda suka tattauna akan batutuwa da yawa ciki har da tsaro. Bayan haka za ku ji cewa rundunar mayakan jamhuriyar Niger ta ce dakarunta sun yi nasarar kashe gwamnatin 'yan ta'adda a arewacin Mali, abinda masana harkokin tsaro ke cewa haɗin gwiwa a tsakanin dakarun ƙasashen yankin Sahel na tasiri.
Kasan in suka bugi ƙasa guda sai su gudu ƙasa guda, kaga kenan in ka zo daidai ƙasa ka baka iya jira ƙasa waje in ba rijejeniya ku kasa tsakaninku ba. To su watanen da suke ta'addancin suna cin ribashi.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokacin, yau ma muna nan tafa da shirin ilimi garkuwa dan Adam, wanda Babangida Jibril ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lasari. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris ta gana da shugaban kasar Ghana Nana Akufo Addo a can Ghana din a yau Litinin, inda shugabannin biyu suka tattauna batutuwa da dama ciki har da sha'anin tattalin arziki da zaman lafiyar yankin. Kana daga bisani kuma suka wato za su zanta da manema labarai. An kuma tsara mataimakiyar shugaban kasar za ta ziyarci wani ɗakin ɗaukar sauti na Vibrate Space na wata al'umma da aka yi domin matasa masu fasaha a birnin Accra. Yan wasan kwaikwayo Idris Elba da Cheryl Lee Rapp za su raka Harris a ziyarar ɗakin, inda za su sadu da mawaka da wasu sauran masu fasaha. Daga bisani a yau Litinin, shugaba Akufo Addo da uwar gidansa Rebecca Akufo Addo za su marabci Harris da mai gidanta Doug a wata liyafar cin abincin dare. A gobe Talata, mataimakiyar shugaba Harris za ta yi jawabi a tashar ruwa ta Cape Coast, wurin da aka loda bayi 'yan Afirka jiragen ruwa zuwa Amerika a lokaci maras daɗi ga ƙasashen biyu. Birnin Nairobi da wasu biranen ƙasar Kenya na shirin ganin wasu zagaye na zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a yau Litinin, dangane da tsadar rayuwa da jama'a suke ciki a ƙarƙashin gwamnatin shugaba William Ruto. 'Yan sanda sun haramta zanga-zanga a jiya Lahadi, to amma Odinga ya ƙarfafa wa 'yan ƙasar ta Kenya da su fita zanga-zangar ko ta halin ƙaƙa. An kashe mutum ɗaya a zanga-zangar ta ranar Litinin ɗin da ta gabata a Nairobi babban birnin ƙasar, inda wasu gwamnan 'yan sanda kuma suka sami rauni a yayin arangama da masu zanga-zangar. Hukumar sufurin jiragen ƙasa ta Kenya ta fitar da sanarwa a jiya Lahadi da ke cewa sakamakon wasu matsaloli ta dakatar da ayyukan zirga-zirgar jiragen ƙasa a yau Litinin.
Madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A ci gaba da ziyarar wuni uku da mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ke yi a Ghana, a yau Litinin ta gana da shugaban ƙasa Nana Akufo Addo a fadarsa da ke birnin Accra, inda suka tattauna akan wasu muhimman batutuwa da suka haɗa da tsaro da tattalin arziki da sauransu. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
From the first time that we met 2 years ago at the White House, you and I had extensive and constructive conversations about the importance of the relationship between the United States and Ghana.
Wani mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta gabatar yayin da suka gana da shugaban Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo a fadar shugabancin kasar, wato Jubilee House, a yau, a inda take cewa
I'm here to discuss a number of issues with you.
Ina nan ne domin tattauna batutuwa da dama da kai, musamman wadda muka yi shekaru biyu da suka gabata a fadar White House, na karfafa halaka da samun amfanin bai daya tsakanin kasashenmu ta fannin ci gaba tare da tsaro na kasar Ghana da ma wannan nahiyar ta Afirka. Mun kuma mai da hankali wajen zuba jari ta Amurka da kiwon lafiya da ma ci gaba, saboda wannan zai amfanar da al'umman Ghana da nahiyar Afirka tare da Amurka gabaki daya.
To the people of Ghana, but by extension, the people on this continent and the American people.
Sai dai a nasa bangare, shugaban Ghana nan Ado Dankwa Akufo Addo bayan ya nuna farin cikinsa bisa ziyarar da mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris ta gabatar, ya ce. Akwai wasu manya-manyan kamfanonin Amurka masu niyyar zuba jari a nan kasar Ghana. A don haka ina da kyakkyawan zaton ziyarar ki zai karfafa gwiwarsu kuma su tabbatar da cewa lalle Ghana cibiya ce da za su iya aiwatar da kasuwanci ba tare da wata matsala ba. Ko shin wannan ziyara zai iya taimaka ma Ghana wajen shawo kan matsalolin da take fama da su, musamman na tattalin arziki? Wannan ne tambaya da na yi ma Shuaib Abubakar mai sharhi kan tattalin arzikin ciki da wajen Ghana, inda yake cewa.
Shakka babu, ka duba fannin foreign relations yana da amfani da yawa. Kodi da yaushe investors, wato masu jari da suke son su sa cikin harka na business, in suka ga kaman shagabanni suna da good relations da wani country, suka duba kuma kasan nan akwai kwanciyar hankali, yana ya kara musu kwarin gwiwa wurin yin gaggawa zuwa da kudin. Amma shi sun duba business da yake da zuci, sun duba potential in cikin kasan nan akwai good potential, wato in suka zo suka saka kudin sun yi su samu riba ta fiye da ta dinga ana kaman ta kuma ci kuma America sun taimaka ma Ghana da wasu kudade sabon shekara kenan 2024 kaman kusan $139 million na foreign aid. Once America our vice president Chaita ta zo to Africa, wannan ne kasa na farko da ke tazo. Wannan is a good signal to investors, musamman from America. Kaman Ghana is a good place to invest. Ghana is a democracy. Wato kasan kuma da yake mulkin demokradiyyanta tana da ci gaba. Shakka babu, wurin business kuma an samu ci gaba.
Shi ko tsohon jakadan Ghana a kasar Guinea, Ghana mai sharhi kan sha'anin diplomasiya, Salensi Musa Sharif Nugu na Layya, ya ce ko shakka babu Amurka ba za ta iya shiga wata kasa kasafai hakan ba, sai da samar ma wannan kasan amfani.
Zuwan American ko zuwan vice president Amurka sun kasan Ghana zai taimaka kwarai da gaske, saboda kasan Amurka in ta zo gari ba za ta shi, ko kai za ta zo shi ma ma'adanai da su ko jirgin sama da kayan wani abubuwa, haƙin da ake kare shugaban kasan da ba ana koma shi ana barin shi wurin, kaga wannan kan wannan kuma za ka samu wani abubuwa. Baya ka kuma in an zauna an yi magana ta bayan gida, akwai alkawar da za a yi gwamnati, akwai makudin kuɗin da kake magana ba ai da ma dola ne, an yi a ce wani bashin da ake binka an dauke ma.
Ko me al'umman Ghana ke faɗa game da wannan ziyarar uwar gida Kamala Harris na kasan Amurka? Malam Sumaila Zakari, saurayi mai sana'ar sai da sayarwa, ya ce
an ka lura zai iya dunka dankon soyayya da zumunta tsakanin Ghana da Amurka, da zai bari mu samu karbuwa ga Amurkawa. Na biyu kuma irin taimako da za su iya su yi Ghana kaman tattalin arziki da wai da sauyin yanayi da wayan sun
so. Sai dai ana sa ran uwar gida Kamala Harris za ta ziyarci gidan wasan kwaikwayo, kuma ta sadu da matasa da ke masana'antar kere-kere. Magobe Talata za ta gabatar da jawabi ga matasa, kuma za ta ziyarci gidan adana bayi mai tarihi da ke birnin Cape Coast, inda za ta yi jawabi kan illar da safarar bayi ta yi ga nahiyar Afirka. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
Gaida Hamza Adam, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
To Maryam, shugaban kasar Isra'ila Isaac Herzog ya yi kira ga Prime Minister Benjamin Netanyahu a yau Litinin da ya jingine shirin sa na yin garan bawul ga tsarin shari'a na kasar, yayin da babbar kungiyar kwadago ta shiga yajin aiki domin nuna rashin amincewa da kudirin. Herzog ya wallafa a shafin Twitter cewa an yi barazana ga tsaron Isra'ila da tattalin arziki da kuma al'umma baki daya, don haka domin tabbatar da haɗin kai yana kira ga gwamnati da ta dakatar da tsare-tsaren majalisa kan lamarin. Haka kuma ya kira ga 'yan majalisar dokoki na jam'iyya mai mulki da na bangaren adawa da su yi la'akari da 'yan kasar Isra'ila akan komai. Yana mai cewa wannan ne muhimmin lokacin nuna kyakkyawan halaye na shugabanci. Matakin na yau Litinin ya biyo ne bayan barkewar zanga-zanga ta dubun dubatar jama'a fadin kasar domin nuna rashin amincewa da matakin da Netanyahu ya dauka na kurar ministan tsaronsa. A yau Litinin, mahukuntan gwamnatin Taliban a Afghanistan sun ce wani bam na kunar bakin wake ya tarwatse a wajen ma'aikatar harkokin waje da ke Kabul, babban birnin kasar. inda ya kashe akalla mutane 6 ya kuma jikkata wasu da dama. Shaidun gani da ido sun shaidawa muryar Amurka cewa harin ya auku ne a kusa da wani shingen binciken tsaro a yayin da ma'aikatan suke barin ofisoshinsu zuwa gida. Kakakin rundunar 'yan sanda na Taliban a Kabul, Khalid Zardan, ya ce jami'an tsaro uku na daga cikin waɗanda aka raunata. Wata ƙungiyar agaji da Italiya ke ɗaukar nauyi da aka fi sani da emergency ta tabbatar da cewa cibiyarta ta kula da marasa lafiya da ke kusa ta karɓi mutane 12 da suka ji rauni, ciki har da wani ƙaramin yaro, a lokacin da yayin da wasu kuma mutane 2 suka riga suka mutu a lokacin da aka isa asibiti. Har yanzu ba a sami wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai mummunan harin ba. Somawar a irinsa na farko tun somawar watan Ramadan da musulmi ke azumtar sa a makon jiya a Afghanistan. Reshen ƙungiyar IS da ke yankin da aka fi sani da Khorasan ko kuma ISK ita ce take ɗaukar alhakin wato kusan dukkan hare-hare na baya-bayan nan a wannan ƙasar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Rundunar mayakan jamhuriyar Nijar ta sanar cewa dakaranta sun yi nasarar kashe 'yan ta'adda sama da 70 a wata maboyar mayakan da ke arewacin Mali, abinda masana sha'anin tsaro ke cewa alama ce ta zahiri da ke fayyace tasirin ayyukan tsaro na haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen da ke fama da aika-aikar 'yan bindiga. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Munibarma ya aiko mana ƙarin bayani daga Yamai.
Samun izinin tsallaka makwabciyar ƙasa domin fatattakar 'yan ta'adda a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso na daga cikin manyan batutuwan da aka tantauna a kansu a yayin rangadin da babban hafsan hafsoshin Nijar Janar Salifu Modi ya yi a farkon watan nan na Maris ɗin 2023 a birnin Bamako na ƙasar Mali. Wannan ya sa dawowarsa gida ke da wuya. Sojan ƙasa da na saman Nijar suka kutsa arewacin Mali, inda suka rutsa 'yan ta'adda a Hamakat. Wato dajin da sahihan bayanan sirri suka tabbatar da cewa nan ne malabar 'yan bindigar da suka kashe sojan Nijar 17 a ranar 10 ga watan Fabrairun 2023 a ƙauyen Intagarmai. Wannan farmaki da ke matsayin na shan fansa ya ba da damar hallaka 'yan ta'adda 79 tare da kona babura sama da 100, yayin da aka kama dimbin alborasai da na'urorin sadarwa. Mai sharhi akan al'amuran tsaro Mustafa Abdullahi ya yaba da wannan yunkuri na farfado da yarjejeniyar 'yancin tsallaka iyaka a tsakanin Mali da Nijar.
Dama ka san ai mahiyanci duka karin da 'yan ta'adda suke kawo ma soja Nijar, don arewacin Mali din ne babu presence din soja a nan wurin. Shi yasa sai su kawo hari suka sai kwantan bauna. Sai kuma su koma can arewacin Mali, don yanzu ka san arewacin Mali babu barka nan wurin, kuma sojawan nan Mali su kuma ba sana a nan wurin, to kenan kaga sun samu hanya inda za su yi ta kai haji.
Matakin ladabtarwar da kungiyar Sediyawo ta dauka kan Mali da Burkina Faso sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi a waɗannan ƙasashe ya haifar da tsamin dangantaka a tsakanin waɗannan sojoji da hukumomin makwabciyar ƙasa Nijar, wacce ke ƙarƙashin mulkin demokradiyya. Domin huce takaicin matsin lambar da take fuskanta, gwamnatin rikon kwarar Mali ta janye ƙasar daga kungiyar Shesin Sahel, matakin da ya maida hannun agogo baya a yaƙi da ta'addanci a yankin na Sahel. Nasarorin da askarawan Nijar suka samu sakamakon samun izinin bin sawun 'yan ta'adda har cikin ƙasar ta Mali abu ne da ya kamata ya zama manuniya ga ƙasashen Sahel, in ji masana.
Mu dai da mu da Mali da Burkina Faso, ko da yake dai aƙidodin nan watakila ba ɗaya ba ne, abin da ya shafi harkar soja ya kamata mun gama ƙari tsakanin makwabta da makwabta da mun samu mu ci kan wannan ta'addanci dai da mutane.
Dama dai tun a washe garin ziyarar da Janar Salifu Modi ya gudanar a Mali, masu bin diddigin al'amuran tsaro a ƙasashen Sahel irin su Dr. Sadiq Abba suka ayyana abin a matsayin wani babban ci gaba a yunkurin neman hanyoyin murƙushe matsalolin tsaro a wannan yanki.
Kasan in suka bugi ƙasa guda sai su gudu ƙasa guda, kaga kenan in ka zo daidai ƙasa ka baka iya shiga ƙasa waje in ba rijejeniya ku kusa tsakaninku ba. To su watanen da suke ta'addanci suna cin riba shi.
Abantini wani harin kwantan ɓaunar da 'yan ta'adda suka kai a ƙauyen Intagarmai kusa da garin Tiluwa na jihar Tilaberi a ranar 10 ga watan Fabrairun 2023 ya yi sanadin rasuwar sojojin Nijar kimanin 17. sai dai rashin izinin tsallaka kasar Mali yasa ana ji ana gani maharan suka shaha sanadiyar rashin matakan tsaro ta bangaren Mali, wato ba sojan gida ba kuma na kasashen aminai. Mafari kenan babban komandan rundunar mayakan Nijar ya yi wannan rangadi da ya taimaka aka cire shinge a tsakanin kasashen biyu dake da iyakar da tsawonta ya haura kilomita sama da 800. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kalji marar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayinmu.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A makon da ya gabata mun fara kawo muku hirar da muka yi da wani malamin Ingilishi a jihar Katsina mai suna Hamisu Haruna, wanda ya kai ziyara aiki a kasar Amurka. Kafin lokaci yayi halin nasa, a wannan mako zamu dora inda Sarfilu Hashin Gume ke tambayan sa
menene muhimmancin koyon Turanci mutun ya iya inda duk inda yaje sa wani mutum da ba yaran sa ba zai tsaya zai yi magana da shi da wannan yaran. A matsayin ka ne mai koyar da wannan yaran, menene muhimmanci, ya zaka shawo kansu ga wannan kanuna musu muhimmancin sa?
To da farko dai zan iya cewa dukkanin wannan abin da muke cewa na cewa wai ai ba yare na bane saboda aka ba inda bukatar sai na koyi shi, amma kada mu manta ba a waje ɗaya muke zauna ba. Sannan abu na farko da zan iya cewa shine shi wannan yaran na Turanci, the fact that an mulke mu da shi, ma'ana muna amfani da shi ne a matsayin hanya ta sadarwa, muna amfani da shi a matsayin hanya ta koyarwa, muna amfani da shi a matsayin hanya ta ita kanta kasuwanci. Domin misali zan iya baka misalin, akwai mutane da waɗanda suke ɗan kasuwa ne ba su taɓa zuwa makaranta ba, amma saboda ƙalubale yanzu da suke tunkara na cewa shi wannan yaran dole sai da shi. Domin idan kana so kai mu'amala ta kasuwanci kana buƙatar yare da zaka yi mu'amala, shi kuma yare ita ce wata hanya ce da zaka gabatar da sakon da kake so ka gabatar
nan yan Adam.
So yawa, so saboda haka idan har kana so ka samu ci gaba, zaman to ba ka kuntace kanka arewa ba, arewa ma iya Kano kaɗai, kana buƙatar wani yare da zaka yi amfani da shi.
Wato kada ba mutum a baya dai kawai.
Kada a bar mutum a baya. Idan ana so kana so a taka da kai, to dole sai ka koyi wannan yaren. To ko dan wannan ya kamata mu Hausawa da bangaren arewacin Najeriya ya kamata mu maida hankali wajen koyon wannan yare. Kuma kamar yadda na faɗa, yaran nan zaka iya koyon su daga duk inda kake. Akwai hanyoyi da yawa wanda ni training din da aka bani kenan, ma'ana horarwa da aka yi min kenan. An horar da ni a matsayin wanda zan koyar da yaran Turanci ta internet, ta kafar sadarwa exactly ta zamani. Wannan karatun da nayi, bayan nayi wannan karatun na wata 6, na kuma samu damar da ina daga gidana, ina daga cikin ɗaki na, nake koyar da malaman Turanci da ƙasashe daban-daban a ƙarƙashin ita wannan jami'a ta Maryland. Na koyar sau biyu zuwa uku, suna sana a matsayin discussion facilitator, ma'ana wanda zai taimaka musu wajen tattaunawa da malamai domin a ga menene matsalolinsu, sannan mu ga yadda za mu warware musu na wannan bangaren abin da ya shafi koyar da yaran Turanci. So kaga ba wani abu ne da zan ce sai na je Ingila ko sai na je America, hasali ma ban taba zuwa America ba, ban taba zuwa Ingila ba, banda wannan karin da nje America, amma na san
da kana nan yanzu America.
Yawa yanzu ina nan America, amma na samu damar da tattaunawa da wanda akwai lokacin da ka dauki dalibai sama da guda 13,000. So kaga wannan dama ce wanda idan physically ne ba za ka iya samu wannan da ba ajin ma da zai iya dauka dalibai 13,000. Kuma wannan dalibin ba wai dalibai bane, kai har da professors waɗanda suke son samu gogewa akan yadda za su koyar da shi wannan yaren Turancin. So kaga wannan babbar dama ce wanda idan da physically ne za mu hadu ba zai yiwu ba. Zaka iya hada local government guda kafin ka hada waɗannan mutanen. So kaga wannan dama ce sosai wanda kuma ina ganin ya kamata mutanen mu su ƙara farkawa su gane cewa babu na kasashe sai kasashe. Duk inda ka ji mutum ya ce wai shi ba zai iya ba, shi ya dora kansa cewa ba zai iya ba, amma zaka iya. Ni akwai abin da nake faɗa cewa a kamar yadda ake faɗa a Turanci, everything imaginable is attainable, there is no what impossible. So dukkanin wani abu da zaka iya tunani zaka iya yin sa, babu wani abu da zaka ce ai wani ya iya ni ban iya kuma ba zan iya shi ba, sai dai in baka so ka iya shi ba. Domin wannan tunanin da nake da shi da kuma taimakon Allah shine yasa har na kawo wannan matakin da na kawo. Domin wannan zuwan da ne wannan ƙasa ta Washington DC ko America, babu silan kwabo na a ciki, babu kwandala ta a ciki, duka an dauki nauyi na ne, an kawo ni an ajiye ni a waje masauki mai kyau sannan kuma ana bani karatu hannu tsawon wata shekara sati biyu sannan kuma daga nan zamu je mu ƙara tattauna a wani garin wanda ake kiran Sarsuna Portland domin mu ƙara haduwa da manyan malamai masu ilimi a wannan fannin na yaren turanci sannan masu gogewa a fannin bangaren abin da ya shafi a koyar da shi kansa wannan yaren domin mu ƙara samun gogewa kamar yadda muka faɗa abu ne da ya shafi ƙarawa juna sani so mu ma muna koya kuma idan mun tashi mun gama zamu je kasan mu sannan zamu koyar da abin da aka koya mana wanda ɗaya daga ciki shine wannan dama da na samu na tattaunawa da wannan babbar fasaha a ma'ana kafa ta sadarwa ma'ana VOA kenan kuma alhamdulillahi kamar yadda nake wannan magana duka duniya ana ji na kuma wannan ɗaya daga cikin nasarori kenan da aka samu na shi kansa ma'ana internet
me zaka kira matasa game da shiga harkokin da bai shafe su ba in nace harkokin bai shafe su ba musamman a yanzu da muke lokacin siyasa a can gida zaka ga abubuwa da yawa akan alakanta su ne ko ko matasa ne a tsakiyar duk wani abu da ake na kirki da na rashin kirki da kuma na tayar da hankali wani kira zaka yi gare su
to ina kira ga matasa ƴan uwana abokanina domin nima matashi ne kamar yadda ka faɗa domin har yanzu matashi ne mu yi amfani da damar da Allah ya bamu domin duk lokacin da Allah ya baka dama ta wannan jarumtar ta matasa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa mana cewa ni imatani magabunun fihi ma kathirun minan nasi as-sihhatu wal farag lafiya Allah ya bamu lafiya so duk lokacin da Allah ya baka wannan lafiya ya kamata kai amfani da ita saboda haka kada mu ci gaba da yin amfani mu ringa bin abubuwan da ƴan siyasa suke su dauko mu su ba mu kayan shaye-shaye domin mu je mu yi wani abu wanda daga baya zamu zo mu da dama domin duk waɗannan matasan da ake dauka za ga sai sun fita daga cikin hayyacin suke wannan abun so me isa ba zamu zo mu kama ilimi ba wannan dai ilimin shine ginshikin da yasa suka kai wannan matakin so mu ma zamu iya saboda haka bai kamata mu ringa amfani mu ringa wasa da dama mu ba
To masu sauraro anan kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya saboda karancin lokaci sai a mako na gaba za mu dora a wannan tattaunawa da Hamisu Hamisu Haruna malamin turanci a jihar Katsina a madadin bakon namu da kuma Sarfilo Hashim Gume sai jami'ar da ta bada umarni Julie Leonard Gresham na ku Babangida Spring ke cewa a huta lafiya sai wani mako
kan hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushininku jama'a kiran mu nake bisa dagewa
a gaida Babangida Jibril to yanzu kuma bari mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
ra'ayi na farko ra'ayinka ne Babandi Mamman kace muna kira ga ƴan kasuwar abinci ku ji tsoron Allah ku daina ƙara farashin kayayyakin abinci idan kuna son albarka ta wannan wata na Ramadan Allah ya sa mu dace amin ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Hamidu Kalalabuwa jihar Difa Jamhuriyar Niger kai ko cewa kake kira na zuwa ga ƴan kasuwan mu na ƙasar Niger da Najeriya don Allah su ji tsoron Allah su rage farashin kayan su na kasuwa zuwa ga talakawa su ma su samu su yi azumi cikin sauki da fatan sun ji wannan kiran nawa amin sai ra'ayin Sani Yalwa mai cewa Allah ya sa ziyarar da mataimakin shugaban ƙasa Amurka Kamala Harris ta kawo a nahiyar mu ta Afirka ta kasance ta amfani juna ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Shehu Adamu Rijau kace zaben shekara ta 2023 dai ya zo ya wuce saboda haka mun zuba ido mu gani ko abubuwan da ƴan siyasa suka faɗa lokacin yakin neman zabe gaskiya ne ko ko dadin baki ne kawai domin su samu abin da suke so hakika lokaci ne zai yi mana bayani to ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa
madalla yanzu kuma ga nasiha akan falalar azumi albarkacin watan Ramadan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد حقيقة أمين تنبيه بسك أبو مهمانتي شيني شأن وطر رمضان وطر الهرمة وطر البركة وطر الله تنقافر الله واند ببع من أكيني ما أتكون وطر وطن سعبين ديكي إبادة تيكي بكر إتا تأمان الله تهاني تيوى يا كامي أزميني أزميني أزن تكن أبين أكي لي سبتا أزمي كرمتين يزن إن يوم بانزا mutun ya zanya kamin baki ne ga hudu banza hudu yohi in dai ba alkhairi ba to ba za ka aje kai dumi ba haka ake bukata ci wannan wata kuma babban falala ɗaya daga cikin falala azumi shine wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutunan da wata ramadan ya tahajjud ya hurci bai abinda Allah mai gafara zanabai na bai ya koma kamar ranar da mahaifiyata ta aihe shi to wannan mutun annana kanci ne ga kasa saboda haka an ciwo shi ya fada ya asara kenan babba mai ake nema wannan wata a tashi tsaye karatu alqur'ani gadan gadan a ta sallin nafilfili da shine tahajjudi istighfari salata annabi haylala musamman da karatu alqur'ani wanda shine ake bukata don shi an ga safkar alqur'ani cikin wannan wata kenan ana bukata da kullu zamanin makarin ko ne abushan lokacin da ake yi ne wannan wata wata ne na alqur'ani irin wata ramadan in ya kama ta rabiul awwal ya kama ce wata maulid manzo Allah watan zulhijja in ya kama ce wata alhazzai watan ashura in ya kama ce watan cikar shekara to wannan watan wata ne na neman alkhairu wata ne neman du'a'i wata ne neman alhurma wata ne neman rahama Allah da gafar Allah da aljanna ba a son mutashi ya sa wasa ga a sai a bar shi saboda haka a mai da hankali babba abin nake ja ga musulmi na duniya baki daya inda wannan sautin nawa ke kai a mai da hankali mutan sa abin da aka yi kar mutan ya saki a wannan wata shi ta aikin da Allah zai ne ga har zanabai ne ba a mai da hankali aqul qawli hadha wa astaghfir li wa lakum khairul kalama qala wa dalla
to madalla yanzu kuma ga labarai a takeice
Tumare ma takaice mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris ta gana da shugaban kasar Ghana Nana Akufo Addo a can Ghana din a yau Litinin kuma ana sa ran shugaban sun tattauna ne akan batutuwa da dama cikin har da sha'anin tattalin arziki da zaman lafiyar yankin kana daga bisani kuma za su zanta da manema labarai an kuma tsara mataimakiyar shugaban kasar za ta ziyarci wani ɗakin ɗaukar sauti na Vibrant Space na wata al'umma da aka yi domin matasa masu fasaha a birnin Accra Birnin Nairobi da wasu biranen kasar Kenya na shirin ganin wasu zagaye na zanga-zangar kinjinin gwamnati a yau Litinin dangane da tsadar rayuwa da jama'a suke ciki a karkashin gwamnatin shugaba William Ruto. Yan sanda sun haramta zanga-zanga a jiya Lahadi, to amma Odinga ya karfafawa yan kasar ta Kenya da su fita zanga-zanga ko ta halin kaka. Shugaban kasar Isra'ila Isaac Herzog ya yi kira ga Prime Minister Benjamin Netanyahu a yau Litinin da jingine shirin sanayin garan bawul ga tsarin shari'a na kasar yayin da babbar kungiyar kwarago ta shiga yajin aiki domin nuna rashin amincewa da kudirin Hargos ya wallafa a shafin Twitter cewa an yi barazana ga tsaron Isra'ila da tattalin arziki da kuma al'umma baki daya don haka domin tabbatar da haɗin kai yana kira ga gwamnati da ta dakatar da tsare-tsaren majalisa kan lamarin A yau Litinin mahukuntan gwamnatin Taliban a Afghanistan sun ce wani bam na kunar bakin wake ya tarwatse a wajen ma'aikatar harkokin waje da ke Kabul babban birnin kasar inda ya kashe akalla mutane 6 ya kuma jikkata wasu da dama shaidun gani da ido sun shaidawa muryar Amurka cewa harin ya uku ne a kusa da wani shingen binciken tsaro yayin da ma'aikatan suke barin ofisoshin su zuwa gida kakakin rundunar yan sanda na Taliban a Kabul Khalid Zadran ya ce jami'an tsaro uku na daga cikin waɗanda aka raunata wata kungiyar agaji ta Italiya wato da Italiya ke daukar nauyi da aka fi sani da emergency ta tabbatar da cewa cibiyarta ta kula da marasa lafiya da ke kusa wanda ta karbi mutane 12 da suka ji rauni ciki har da wani karamin yaro yayin da wasu mutane 2 kuma suka riga suka mutu a lokacin da aka isa a asibitin Har yanzu ba a sami wata kungiya da ta dauki alhakin kai mummunan harin ba irin sa na farko tun somawar watan Ramadan da musulmi ke azumtar sa a makon jiya a Afghanistan.
To masu sauraro anan zamu dasa aya a shirin mu na wannan lokaci sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyenna da dai taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Maryam Dauda ke cewa huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe